This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya zaba wani kwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta Wall Street a matsayin sakataren ma'aikatar cinikayya a sabon gwamnatinsa. Gwamnatin Amurka ta amince da ɗan takarar ɓangaren adawa ƙasar Venezuela Edmundo Gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar. Ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin Bryansk na Russia da makamai masu linzami da suke nisan zango ƙirar ballistic da Amurka ta samar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Zandunar sojan Najeriya ta ce nan ba da dadewa ba za ta magance matsalar tsaro a jihar Zamfara da ma sauran yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Ta kuma buƙaci jama'a su taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri don kawo ƙarshen matsalar.
Muna nan muna aiki ba dare ba rana kuma ba ja da baya. Amma kuma muna amfani da wannan dama mu kira 'yan Najeriya. Duk da ya kamata kowa ya sani cewa wannan yakin ba na soja ne kadai ba. Dukanmu ya kamata mu hada karfi da karfi. A samu a taimaka wa soja da bayanan sirri.
Group Captain Ibrahim Bakar ne magana da yawon rundunar sojan Najeriya kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Bayan da Chidinma Adesina wadda ta wakilci Najeriya a gasar sarauniyar kyau ta duniya ta wannan shekarar ta zo ta biyu a gasar. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda ya tattauna akan 'yancin 'yan jarida da kuma iyakokin da ke tattare da aikin bisa ga doka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Talata zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi wani ƙwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta Wall Street a matsayin sakataren cinikayya a sabon gwamnatinsa. Billionaire Howard Lutnick, mai shekaru 63 a duniya, ɗaya ne daga cikin shugabanni a tawagar shirye-shiryen kafa sabon gwamnatin Trump da ke taimakawa wajen tantance ɗimbin mutane da za su zauni manyan mukamin gwamnati da zarar Trump ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Lutnick ya kasance mai ɗaga murya wajen mara Trump baya a 'yan watannin baya-bayan nan. An ruwaita Lutnick wanda shi ne shugaba kuma mamallakin kamfanin hada-hadar kuɗi na Cantor Fitzgerald Global. Ya rika tunanin zama sakataren Baitul Mali, wani babban mukami da Trump ɗin bai kai ga cikewa ba. Na kusa da Trump sun karar da cewa Lutnick ya soka akan layin waɗanda aka zaton za su ɗare kujerar sakataren Baitul Malin, inda aka rika dambarwar ganin yiwuwar ta ga wani hamshakin mai harkar zuba hannun jari Scott Bessent. A ranar Talata, gwamnatin Amurka ta amince da ɗan takarar ɓangaren adawan ƙasar Venezuela Edmundo Gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ke kudancin Amurka, watanni bayan shugaba Nicolas Maduro ya yi ikirarin lashe zaɓen na watan Yuli. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya amince da Gonzalez cikin wata wallafa a kafar X, inda a ciki ya nemi a girmama zaɓin da masu kaɗa ƙuri'a suka yi a Venezuela. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce Gonzalez ne ya samu mafi rinjayen ƙuri'u a zaɓe mai cike da takaddama na ranar 28 ga watan Yuli. Aka kuma gaza amincewa da shi a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Hukumar zaɓen ƙasar ta Venezuela, wadda ke makare da masu biyayya ga Maduro, ta bayyana Maduro a matsayin wanda ya lashe zaɓen sa'o'i bayan kammala kaɗa ƙuri'a. Haka zalika ba kamar yadda aka saba gani a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a baya ba a ƙasar, wannan karan hukumomin zaɓe ba su ba da wani ƙarin haske ba kan yadda aka ƙidaya ƙuri'un da aka kaɗa. A jiya Talata, Ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin Bryansk na Russia a gabanin wayewar gari. Harin da ɓangarorin masu faɗa da juna suka ce shi ne hari na farko da aka kai da makamai masu linzami da ke cin nisan zango ƙirar ballistic da Amurka ta samar. bangarorin biyu sun yi jayayya kan karfin harin da ya zo kwanaki biyu bayan fitar da rahoton da ya ce shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufar Amurka inda ya amince da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin nisan zango a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ke cika kwanaki 1,000. Jami'an Amurka biyu sun tabbatar wa muryar Amurka a ran Talata cewa manufarta ta haramta wa Ukraine yin amfani da makaman da Amurka ta samar masu cin nisan zango ta sauya inda makaman suka rika dira kan muhimman wurare a cikin kuryar Rasha. A ranar Litinin mataimakiyar sakataren yaɗa labaran Pentagon Sabrina Singh ta ita tabbatar da sauyin da aka samu, to sai dai ta ce Moscow ba ta da wata hujjar yin korafi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta ce nan ba da daɗewa ba matsalar tsaro za ta zama tarihi a jihar Zamfara, yayin da take haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro don magance matsalar, kamar yadda Brigadier General Timothy Oporum ya bayyana. Wannan dai na zuwa ne bayan korafin da wasu al'ummomi suka yi na rashin samun ɗaukin jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindiga ke kai masa farmaki. Rundunar sojan ta kuma buƙaci jama'a su taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri don a gudu tare a tsira tare. Wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello Kaura na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar sojan Najeriya ta ce ta ƙara tankaɗe mara da kuma dukufa kayan jana'in don tabbatar da ta murƙushe 'yan bindigar da ke addabar al'ummomi musamman a yankin jihar Zamfara da ma sauran sassan arewa maso yammacin Najeriya. Babban kwamandan brigade ta ɗaya da ke da hedkwata a garin Gusau, Brigadier General Timothy Oforum, shi ne ya bayyana hakan a lokacin da yake mayar da bahasi akan ƙorafin da wasu al'ummomi suka yi musamman a yankunan jihar Zamfara, inda suke kokawa akan rashin samun ɗaukin jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindigan suka kai masu hari. General Oforum, wanda ya ce dakarun soja a jihar Zamfara na aiki ba dare ba rana don dawowa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma tabbatar da an gakkaɗe 'yan bindiga da ke yankin. Ya ce dakarun sojin brigade ta ɗaya a ƙarshen yanki ya tafi zuwa rundunar sojin Najeriya da ke aiki ƙarshen shirin na yaƙi da 'yan ta'adda da ake kira Operation Fansar Yamma, na aiki tukuru da zumar ganin an kawar da 'yan bindiga da sauran masu aikata ta'addanci da ke addabar wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya. Ya ce suna nan suna aiki haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da zumar ganin an samu nasarar dawowa da zaman lafiya a yankin. Mun gudanar da ayyuka masu tarin yawa, haɗin gwiwa da sojin sama da sauran jami'an tsaro, kuma a haƙiƙa muna samun nasara. A saboda haka sai Brigadier General Oforum ya ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba ayyukan 'yan bindiga da sauran masu ta'addanci zai zama tarihi a yankin.
And I want to assure the general public.
Yace ina son bayar al'umma tabbacin cewa munanan muna aiki babu kama hannun yaro don ganin mun magance wannan matsalar. Ina bada tabbacin cewa nan ba da jimawa ba, wannan lamari na aikin ta'addanci zai zama tarihi a wannan yanki. Sai dai yace akwai bukatar samun taimako al'umma wajen ganin an samu nasarar dawowa da zaman lafiya tsakanin al'ummar.
We want to employ the general public to support.
Da haka nake kira ga al'umma da su taimaka wa dakarun soji da ma sauran jami'an tsaro, saboda aikin samar da tsaro na kowa da kowa ne, ba wai kawai na jami'an tsaro kaɗai ba. Yace aikin tsaro kamar teburi ne mai kafa uku, idan babu kafa ɗaya to tabbas teburin ba zai zauna da kyau ba.
It's not there, the table will not be balanced.
To shi ma Hafsan sojin sama mai magana da yawun na rundunar tsaro ta kasar nan Group Captain Ibrahim Bukar ya ce dakarun sojin Najeriya na amfani da dabarun yaki iri daban-daban da zumar ganin an samu nasarar kai karshen su.
To kamar da ka sani ne, muna nan muna aiki ba dare ba rana kuma ba ja da baya, amma kuma muna amfani da wannan dama mu kira 'yan Najeriya. Duk da ya kamata kowa ya sani cewa wannan yakin ba na soja ne kadai ba, dukkanmu ya kamata mu haɗa karfi da karfe a samu a taimaka wa soja da bayanan sirri. Kana ganin wannan mutane kamin su zo su cutar da al'ummarmu, a samu a gaya mana da gaggawa sai mu samu ainihin dakile wannan aika-aikansu.
Ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara da ma wasu sassan Najeriya na ci gaba da ciwo al'umma da gwamnati tuwa ƙwarya ganin irin yadda a kullum ake hasarar rayuka da dukiyoyi sakamakon ƙalubalen tsaron da ƙasar ke fama da shi. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulrazak Bello Kaura. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ranar Talatin nan ma'aikatar harkokin wajen Farisa wato Iran ta mai da martani cikin kakkausan lafazi inda tace zalunci ne sabbin takunkuman da kungiyar tarayyar Turai ta azamata saboda marawa Rasha baya a yakin da Rashan ke yi da Ukraine. Mai magana da yan ma'aikatar Ismail Bakhi ya faɗa cikin wata sanarwa cewa tunda da shugaban Ukraine da kanshi ya tabbatar da babu wani makamin Iran irin ballistic da aka shiga cikin ƙasar Rasha, babu adalci kan matakin kungiyar tarayyar Turan da Burtaniya na kakabawa Iran din takunkumai. A ranar Talata ma'aikatar harkokin wajen ta yi sammacin jakadan ƙasar Hungary wadda a yanzu ke shugabantar kungiyar tarayyar Turan domin nuna adawa ga sabbin takunkuman. A ranar Litinin ne kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya suka faɗaɗa takunkumai akan Iran bisa zargin da suke mata na marawa yakin da Rasha ke yi da Ukraine baya da ya haɗa da kaikaitar kamfanin tafiye-tafiye ta ruwa na ƙasar, sundukan jiragen ruwa da tashoshin ruwa da ake amfani da su wajen yin jigilar jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami. Kungiyar likitoci marasa shinge sun faɗa a ranar Talata cewa sun dakatar da ayyukansu a sassan babban birnin ƙasar Haiti, Port-au-Prince da sauran manyan yankunan sassan birnin sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula da barazana ga ma'aikatanta da 'yan sandan Haiti ke musu. Dakatar da ayyukan zai fara ne daga yau Laraba har sai illa masha Allah, cewar kungiyar ta MSF. MSF din ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tun wani mummunan hari da aka kai kan ɗaya daga cikin motocinta na ɗaukar marasa lafiya a makon jiya, 'yan sanda ke ta ci gaba da tsaye da motocinsu da yi wa ma'aikatansu barazana kai tsaye a wasu lokutan barazanar kisa ko ta fyaɗe. Shugaban kungiyar ta MSF a Haiti, Christopher Grenier, ya ce sun saba gudanar da ayyukansu a mummunan yanayin rashin tsaro a Haiti da ma sauran wurare. To amma idan aka ce jami'an tsaro ne kuma ke zama barazana kai tsaye, ba su da wani zaɓi illa su tattara su dakatar da ayyukan da suke yi tun cikin girma da arziki. Mai magana da yan rundunar 'yan sandan ƙasar ta Haiti ya iya ce kala a lokacin da aka nemi jin ta bakinsa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kwanan nan ne aka yi bikin zabar sarauniyar kyau ta duniya karo na 73 a kasar Mexico. Chidinma Adesina, wadda ta wakilci Najeriya a gasar ta bana, ita ce ta zo ta biyu, yayin da wakiliyar kasar Denmark Victoria Kier Thelvik ta lashe gasar. Nasarar da matashiyar daga Najeriya ta samu na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya a gida da waje, duba da irin gwagwarmaya da ta yi a baya. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Ramata Garba Baba ta hada mana daga Jamus.
Matakin zakulo waɗanda za a fafata da su don su wakilci ƙasar su a gasar sarauniyar kyau ta duniya aiki ne tukuru wanda ya kunshi bin wasu ƙa'idoji. A sakamakon hakan ne ma masu shirya gasar a Afirka ta Kudu suka ce sun hana Chidinma Adesina, wata 'yar Najeriya da aka haifa a ƙasar, wakiltar ƙasar wato ta Afirka ta Kudu. Sai dai daga ƙarshe matashiyar ta yi nasarar zuwa ta biyu a gasar sarauniyar kyau ta duniya da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata, inda ta sake ɗaukar hankalin duniya. Ga matasa kamar su Ehimagi, nasarar Miss Chidinma 'yar shekaru 23 da haihuwa wani abin farin ciki ne mai ƙarfafa gwiwa.
Honestly, I was really happy that Chidinma got.
Na yi murna matuƙa da na ga ta zo ta biyu, duk da cewa na so da ta lashe gasar saboda jajircewarta da kuma yadda ta tsaya tsayin daka duk da ƙalubalen da ta ci karo da su. Baya ga kyawunta, tana da basira ta jan hankalin masu kallo da kaifin basirarta.
Ga Hafsat Tijani kuwa ta ce sakamakon wannan gasar ya ƙara nuna cewa idan mutum ya jajirce, shakka babu zai ga cikan burinsa.
In my opinion on her own journey, it just shows that sometimes like there's obstacles in the way.
A ra'ayina na bibi takarta na kuma koyi darasi cewa a duk lokacin da ka ci karo da kalubale, to yadda mutum zai shawo kan kalubalen rayuwa shi ma wani karatu ne na daban. kalliya da ta mance da rashin adalcin da aka mata a Afirka ta Kudu ta yi amfani da wannan dama kuma har ta kai ga gaci
masana da masu sharhi kan al'amuran yau da kullun kamar Mr. Abel Alhaji yana da ganin akwai jan aiki a gaban masu shirye gasar duk da cewa masu tsara gasar sun sha jaddada cewa matakan da suke bi a zaben sarauniyar kyau suna taka tsantsan tare da tabbatar da adalci.
The international beauty competitions, I would say they're doing a lot.
Yace ya kamata su dinga fayyace komai da kwatanta adalci duk da cewa da dama na ganin matashiyar ta cancanci ta lashe gasar amma hakan bai yi ba wanda kuma ake ganin baya rasa nasaba da cece kusen da aka yi ta yi kan shigar ta gasar a Afirka ta Kudu na iya cewa akwai sauran aiki a gaban su.
In the beauty scene.
Sunana Aisha Suleiman Abubakar. Sani da gani na ci din Madesh na ta samu matsayin sani bisa ga cancanta ba wai dan an tausaya mata ba ko kuma an mata rangwame wai duba ga abin da ya faru da ita a baya ba. Kuma ta fice a fannoni da dama in mun duba ciki har da wayewa iya magana kuma ta kasance ita mai kwarjini ce da gaskiya. A lokacin tambayoyi ta bayar da amsoshi masu tasiri kan al'amura kamar bambancin al'adu da girmama dan adam wanda ya burge alƙalai da masu kallo kuma sosai.
Yan mata dai sama da 100 daga sassa daban-daban na duniya ne. Suka shiga gasar da ta gudana a kasar Mexico inda wakiliyar kasar Denmark ta zo ta daya Ramata Garba Baba muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus
Madalla a gaida Ramata Garba Baba to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya kaman za a hana su daman da dokoki ne na Najeriya ya ba su na su bayyana ra'ayin su akan abubuwa da ya shafi kasa su kuma fallasa ta'annati da dukiyar al'umma Assalamu alaikum. Ko baya ga dokoki a matakai daban-daban da suka yi tanadin yancin bayyana ra'ayi da fadar albarkacin baki. Masana da manazarta sun tabbatar da cewa sha'anin watsa labarai ko aikin jarida babban ginshiki ne na tabbatuwa da wanzuwar kowane irin tsari na demokradiyya. Hakan na nufin ba wani tsari na demokradiyya da zai sami ci gaba muddin babu yancin yaɗa labarai da aikin jarida. Dalilin da ya sa ma wasu suke kallon bangaren na watsa labarai a matsayin bangare na hudu na gwamnati bayan bangaren zartarwa da na shari'a da kuma na majalisar dokoki. Cikakken tsari na demokradiyya a cewar masana shine wanda ya kunshi bangaren adawa da kuma musamman kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Da kullum za su ci gaba da bibiyar haƙƙoƙin 'yan ƙasa akan gwamnati da kuma haƙƙoƙin gwamnati kanta akan 'yan ƙasar. To sai dai bincike ya nuna cewa ma'aikatan jarida ko kafafen yaɗa labarai na ci gaba da fuskantar ƙalubale, tsangwama har ma da cin zarafi da barazana iri daban-daban a ƙasashe da dama na duniya. Har ma da waɗanda ke da'awar bin tafarkin demokradiyya irin Najeriya. A kwanan nan ne wasu rahotanni suka bayyana cewa ƙaramin ministan tsaro na Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya maka wasu fitattun 'yan jarida biyu a gaban wata kotu a jihar Kano bisa zargin yi masa ɓatanci. A yayin da 'yan jaridar kuma suka ce suna yin aikinsu ne da doka ta ba su dama. Barista Umar Sa'id shi ne lauyan da ke wakiltar ministan a shigar da karar.
Shi ne girma ministan a shigar da karar a kan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da other social media news. Saboda haka ya shigar da karar yana neman zuzzumin kuɗi naira biliyan 10 ko da kowane ɗaya wanda aka fara shari'a har kotu ta bada oda ranar da ga watan Disamba cewa su wanda ake kara nan ne su dakata kar su kara batanci ko su kara wani posting akan social media game da shi minister ko kuma office din sa har sai an saurari ko da aka shiga ranar 12 ga watan Disamba to yau su daga cikin gaskiya sun yi kunkula da sun tabbata kotu amma dai daga ciki bai dinawa yana ta badan shi yana tsawa social media in fact mun koma kotun mun zai a kotu kuma kotu ta ba da umarni na gaba kamar yadda doka ta tanada
kuma wani umarni na gaba kotun ta baya
eh za a tara za a ba shi takarda shi wanda daga baya kuma kotu za ta ga mataki a kai shi yawa domin ba wanda zai rena kotu kuma ya zauna lafiya babu shi ba mu wanda ya buƙar mu doka kuma kowa yana ƙarƙashin doka dole in kotu ta ba da oda dole a yi mata biyayya
barista na ga wasu ƙungiyoyin fara hula masu zaman kansu na yan jaridu ina cewa kamar wanda kuke karewa mai girma minista yana amfani da wannan damar ne domin ya yi wa yancin faɗin albarkacin baki da kuma yancin yan jaridu karen tsaye me za ka ce akan wannan
a'a ba haka ba ne gaskiya lallai haka ne doka ta ba da dama mutum ya faɗi albarkacin bakinsa amma kuma akwai limit akwai wajen faɗin albarkacin baki akwai limitin da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kuntu ba za ta kyale ka ba doka ba za ta kyale ka ba yau shi wannan wanda ka taɓa hurumin sa ku kuka ci mutuncin sa yana da dama ya ɗauki matakin da ya kamata yawa ba za ka faɗi da faɗin albarkacin baki ba ka ci mutuncin mutum sai ka ci mutuncin sa.
To sai dai lauyan da ke kare yan jaridar da ake kara barista Nasir Sa'id ya ce zarge-zargen da ake yi wa yan jaridar ba su da tushe balle makama a ta bakin sa suna yin aikin su ne da kundin tsarin mulki ya ba su karfin ikon yi amma ba cin zarafin wani ba
to kamar yadda ka sani a dokokin Najeriya sun baiwa duk ɗan Najeriya daman ya bayyana ra'ayin shi da fahimtan shi akan al'amarin da ya shafi ƙasa musamman yan jarida suna da dama su bayyana ra'ayin su akan abubuwan da ƙasa take ciki su kuma yi bayani akan abubuwan da ya faru a ƙasa na shi ba fahimtan ne kan cewa kamar suna bata shi wanda yake wakilta amma abun da yake bayyane na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa akan shi Bello Matawalla ba hukumomin bincike sun yi bincike a kai kuma in mun tuna kafin a kawo ga wannan matsayin kamar yadda kafafen yada labarai suka sha bugawa da jaridu za ka ga maganan ba su ne yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba kuma suna da dama a matsayinsu na yan jarida da kuma kafafen yada labarai musamman irin su Vision Media Services da Farin Wata TV da Vision FM suna da daman su yada labarai da ra'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki kuma wannan abun ne suka yi ba su yi mishi fatanci ko sun yada wani abu da yake fatanci a gare shi ba in ma an yi fatancin watakila hukumomin bincike da suka yi bincike akan shi har suka buga a jaridu ila su ne za a iya cewa sun mashi fatancin mun shiga dai da bayananmu a gaban kotu kuma muna tunanin kotu za ta yi abin da ya dace mun shigar da takaddu muna kalubalantanta saboda muna da fahimtar kan cewa yin hakan kamar za a hana su daman da dokoki ne na Najeriya ya ba su na su bayyana ra'ayinsu akan abubuwa da ya shafi ƙasa su kuma fallasa ta'annati da dukiyar al'umma wanda in muka kalla kafafen yaɗa labarai daman bayan wayar da kai na al'umma da suke yi haƙƙinsu ne kuma su holding government accountable sannan kuma su matsawa hukumomin gwamnati akan su ɗauki mataki akan zargi da ake yi akan waɗanda suke rike da madafun iko su kuma bai kamata a ce lokacin da suke yin abin da doka ya ba su iko su yi kuma ya zama an ce an hana su don kare ma wani haƙƙi wanda kotu ba ta tabbatar da haƙƙin nashi ba tukun.
kungiyar masu gidajen rediyo ta arewacin Najeriya dai ta ce sam ba za ta lamincewa irin wannan cin zarafi daga shugabanni ba inda shugaban kungiyar Abdullahi Yalwa yace kuma san wannan ba zai sa su yi kasa a gwiwa ba
karamin minista tsaro ya kai wasu mayan yan jarida daga nan arewa da Alhaji Shu'abu Bungadi na Vision FM da kuma Ramalan na Liberty wayannan yan jaridu mutane ne da suka dade cikin wannan aiki kuma sun kware babu shakka suna daya daga cikin shugabannin arewa ma gaba daya ba maganan aikin jarida ba kawai minista matawalle ya kai karan wayannan mutanen kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba kuma muna mamaki da ya tsame wayannan mutanen guda biyu kawai a magana da yake aishe kara kusan fiye da uku ana yin ta ya zabi wayannan shugabannin a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen radio da television na kudu sun fi gidajen arewa ma hasa wannan wutar amma a ce yan arewa kawai ya zaba kaga ya nuna akari ne nashi da wasu masu irin wannan ra'ayin nasa na a hana yan jarida a arewa yin aikin su kuma wannan bukatar tasa ko manufa nasu insha Allah ba zai sara ba domin babu wanda ya isa ya hana mu mai aikin mu da yake tsarin mulki ya ba mu dama kuma duk da irin matsaloli da shugabannin mu na arewa suke ba mu a wurin tabbatar da an halaka wannan aiki na jarida to ba za mu yadda ba kuma za mu ci gaba aikin jarida a gare mu nan a arewa aiki ne mai muhimmanci shugabannin mu Susa Hamadu Bello Sadauna sun san manufan karfafa wannan aiki idan arewa tana son ta cimma kudu kuma shine babban manufa namu muna mai kira ga shugaban kasa da a matsayinsa na mutumin da dake kishin demokradiya ya nisar da kansa da mutane irin wayannan ya nisar da kansa da aiki da mutane irin wayannan da yake ba su da wani kuduri da sai su durkushe arewa kuma su hana aikin jarida a cikin arewa ya dawama to ba za mu daina fadin gaskiya ba
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC
madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
a jiya talata zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi wani ƙwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta Wall Street a matsayin sakataren cinikayya a sabuwar gwamnatinsa Billionaire Howard Lutnick mai shekaru 63 a duniya ɗaya ne daga cikin shugabanni a tawagar shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnatin Trump da ke taimakawa wajen tantance dimbin mutane da za su zauni manyan mukamin gwamnati da zarar Trump ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu A ranar Talata gwamnatin Amurka ta amince da dan takarar bangaren adawan kasar Venezuela Edmundo Gonzalez a matsayin zaɓen shugaban kasar da ke kudancin Amurka watanni bayan shugaba Nicolas Maduro ya yi ikirarin lashe zaɓen na watan Yuli. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya amince da Gonzalez cikin wata wallafa a kafar X inda a ciki ya nemi a girmama zaɓen da masu kada ƙuri'a suka yi a Venezuela. A jiya talata Ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin Bryansk na Russia a gabanin wayewar gari harin da bangarorin masu fada da juna suka ce shine hari na farko da aka kai da makamai masu linzami da ke cin nisan zango irar ballistic da Amurka ta samar bangarorin biyu sun yi jayayya kan karfin harin da ya zo kwanaki biyu bayan fitar da rahoton da ya ce shugaban Amurka Joe Biden ya sauya manufar Amurka inda ya amince da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin nisan zango a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ke cika kwanaki 1,000.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya. Da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.